ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ci gaba da karatu da muka saba yi mako mako daga littafin umdatul ahkam min kalami khairil anam wallafar al-hafiz abdul ghani ibn عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه أولنا مجلسي نامو مي البركة نا مسجد بن تيمية رحمه الله تعالى واندكي قوفر أسبت كوير ونقر أزري جهر بوتي تارير نيجيريا وانن شين مجلسي نتريد تقوص a wannan yammaci Araba 20 ga watan Sha'ban hijrar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 19 ga watan Fabrairu na shekara ta 2025 a majalisin da ya gabata mun kammala karatu daga babu salatul istisqa babin da yayi magana kan sallar roƙon ruwa a yau insha Allah ta'ala zamu shiga babin da yake biye masa sabon babi babu salatul khawf babin da yake magana kan sallar horo wato wannan babi da zamu shiga a wannan yammaci zai mana bayani kan siffar sallar horo wato tsoro daga abokin gaba ko kuma ɗan ta'adda ko kuma makiyi da yake kokarin ganin bayanka kai kuma kana kokarin ba wa kanka kariya har ya zamanto lokacin sallah ya shiga to yaya siffar sallar take wannan shine abubuwan da zamu duba cikin wannan babi da muka shiga a yau insha Allah ta'ala domin ita sallar tsoro daga baya ne aka shar'anta ta a yayin da musulunci ya samu kafuwa a cikin garin Madina yayi ƙarfi ya zamanto ana samun yaki tsakanin dakarun musulunci da makiya musulunci to anan sai aka shar'anta wannan sallah din to amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake garin Makka ba a shar'anta sallar tsoro ba domin a lokacin musuluncin bai yi karfi ta yadda zai iya gaba da makiyi ba ƴaƴan musulunci din a wancan lokaci a garin Makka suna rayuwa ne cikin rauni to kaga ba yadda za a yi su fuskanci abokin gaba sai dai tsangwama da cutarwa da aka yi ta musu to amma bayan sun yi hijira daga Makka sun dawo Madina Madina sai ta zamanto cibiya ta zamanto center na karantar da addinin musulunci da kuma yada addinin musulunci din to wannan ya zama ya bada dama wa ƴaƴan musulunci musulmai kenan su iya gaba da gaba da wanda yake maki ga musulunci din. To ita wannan ibada ta sallar tsoro Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya sassauta musu, domin ya sassauta wa bayinsa. Sannan kuma sababi na biyu da ya sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan ibada ta sallar tsoro dan tausayinsa ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Madaukakin sarki yana da tausayi ga bayinsa, tausayi wanda yake mai tarin yawa. Kamar yadda muka sani, duk wani wanda yake tausayinka, dube da kusaci da yake tsakaninka da shi ta dangantaka, to tausayin da Ubangiji yake maka ta fitasa. Duk yanda mahaifinka yake tausayinka, tausayin da Ubangiji yake maka ya fi tausayin da mahaifinka yake maka. Duk yanda ɗa ke tausaya wa mahaifinsa, to tausayin da Ubangiji yake yi wa mahaifin ya fi tausayin da ɗan ke yi wa wannan mahaifi nasa. To haka tsakanin ɗa da uwa, tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa, duk wani wanda kake da dangantaka ta kusa da shi ta sosai kake tausaya masa, to ka sani fa tausayin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake masa ta ninka tausayin da kai kake masa ninkin ba ninkin. Wani mawaki cikin mawakan musulunci, Allah ya masa rahama, yake cewa walastu biqanitin abadan li anni ra'aytu Allah arhama min abibi. Yace walastu biqanitin abadan, tunda nake ban taba ɗebe tsammani ba, kuma har abada bazan ɗebe tsammani ba, bazan taba ɗebe tsammani ba har abada dangane da rahamar Ubangiji. Me yasa ya faɗi wannan maganar? Yace li anni ra'aytu Allah arhama min abibi, saboda naga Allah madaukakin sarki ya bi babana tausayina. Ka san uba ba yanda za a iya cutar da ɗansa saboda tausayin da yake masa. To tausayin Ubangiji ya fi tausayin da uba yake yi wa ɗansa. To shi yasa wannan mawaki yake cewa shi kan har abada ba zai taba ɗebe tsammani daga rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba, saboda ya ga tausayin da Ubangiji yake masa ya ɗara ninkin ba ninkin tausayin da mahaifinsa yake masa. Tabbas Allah madaukakin sarki yana tausayin mu bayinsa. Shi yasa duk wanda kaga cikin matsi da kunci shi ya jefa kansa, idan ya so zai fita, saboda Ubangiji na tausayinsa. Dan uwa yanzu abinci yana ta karyewa, amma abun kunya wai sai ka ji wasu daga cikin musulmai, wakilan manoma, sun fito wai suna korafi, ba a so abincin ya karye. Yana fi so talaka ita rayuwa cikin kunci. Kar mu zamanto masu son kawunan mu bana, mu zamanto masu adalci. Wai wani ya fito yana cewa wai abin da gwamnati take bai dace ba, na shigo da abinci da take, yana sa abin da suka noma yana ta karyewa, yanzu za su yi asara. Shi asarar sa ce damuwarsa, ba wai halin da al'umma suka shiga ciki shi ne damuwarsa ba. Wani zai wuni bai ci ba, wani a ya samu ya ci so daya, wallahi wani zai wuni ya kwana bai ci ba, amma bai dame shi ba. Shi yanzu abin da ya dame shi shi ne asarar sa. Kaga wannan akwai keta wai gwamnati ba ta kyauta ba da take shigo da wai ba yanzu ya kamata ta shigo da abinci ba, ta bari wai sai lokacin da abinci, lokacin da damana ta fadi ana kokarin komawa gona, lokacin ya kamata ta shigo da abinci. Ai da matantin ya kamata gwamnati ta yi duk wani abu da za ta taimaka talaka. To yanzu tunda ta ai jinjina mata za a yi ayaba mata, amma kai asarar ka ita ce damuwar ka, mutane su je su mutu dan yunwa bai dame ka ba. Alhamdulillah ubangiji mun gode maka ubangiji ka kara kariyar mana da abinci gwamnati kuma muna jinjina miki ki cigaba da yi sannan ki kara Allah ya taimake ki wajen tausaya wa talakawan ki dama hakkin ki ne duk wani abu da zai kuntata wa talakawan ki ki kai kawo wajen ganin kin tsamo su cikin kunci wannan hakkin ki ne kuma ubangiji zai tambaye ki akai abin da kike daidai ne kuma hakkin ki ne kike kokarin saukewa akwai kuma wani da naji yayi magana na adalci shi ma cikin manoma ne yace maimakon gwamnati ta shigo da abinci mu kuma mun sai taki da tsada mun yi kaza da kaza da tsada yanzu abinci ya fadi zamu yi asara to me zai hana gwamnatin ta sai abincin mu kaga wannan magana ce ta adalci bai so kansa ba eh yanzu yana gudu kar yayi asara to amma menene mafita dan kar yayi asara sai a ci gaba da barin mutane cikin kunci abinci yana da tsada kar a taimaka musu abinci yayi sauki a a shi ma bai goyi bayan haka ba a aikin da gwamnati take na shigo da abinci ko ba da dama a shigo da abinci ya jinjina wannan aiki kuma shi ma cikin manoma ne yace to amma shi shawarin sa saboda yanzu in abincin ya kare su da suka noma za su yi asara to shawarin shine gwamnati su ma ta kalli bangaren su a taimaka musu to kaga wannan magana ce ta adalci ya duba bangaren su na manoma tabbas asara ba dadi sannan ya duba bangaren talakawa amma wancan kuma marar lissafi shi kansa yake duba talakawan ba sa gaban sa kaga wannan ina zaka ga dai kai kanka ka sani alhali kuma Allah madaukakin sarki babu aikin da yafi girma gurin sa kamar ciyarwa aw it'amun fi yawmin bi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba an tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikin ayyuka na musulunci wanne ne yafi girma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace tut'imu at'ama abinda annabi ya fara amsa akai kenan ka ciyar da abinci saboda muhimmancin tsamo rayuwar mutane daga halaka annabi yace tut'imu at'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif in ka tashi ka ciyar da abinci a tsamo mutane daga halaka sannan kuma kai sallama daga duk wanda ka hadu da shi sawa'un ka san shi ko baka san shi ba sannan kuma annabi ya ambaci ciyar da abinci daga cikin sabubban da ke sa mutun ya shiga aljanna amma kuma kai yanzu duniyar ka ce a gaban ka har kai asara shine damuwarka kaga wannan abun kunya ne aji wannan daga bakin musulmi saboda musulunci ya san tausayi da tausayawa saboda haka ubangiji mai tausayin mu ne da yanayi da muka tsinci kanmu a ciki tabbas mu muka jefa kanmu ba ubangiji bane ya jefa mu saboda shi yana tausayin mu subhanahu wataala to wannan ibada ta sallar tsoro daga cikin sabubba da suka sanya ubangiji ya shar'anta mana ita saboda tausayin mu ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to an shar'anta mana sallar tsoro saboda maslahohi da malamai suka ambata guda biyu maslaha ta farko dan a samu ai sallah akan lokacin ta koda ana cikin wani matsanancin yanayi kar a ce yanzu tunda ana cikin matsanancin yanayi ga ayan bindigan nan sun koro mu gudu muke ba za mu yi sallah ba sai mun samu relief a'a duk yanda kake kai sallah wannan na nuna muhimmancin yin sallah a lokacin ta ta yadda wanda yake cikin halin rashin nutsuwa yake cikin firgici yake fuskantar makiya shi ma an wajabta masa ya sallah akan lokacin ta ai da shi din kan ma sai a daga masa kafa ko a ce ya bari sai ya samu nutsuwa wannan hatsaniyan sai ta yi sanyi sai ta kwanta sannan ya zo ya sallah amma tare da haka aka ce eh ai sallah a yanayin da ake cikin na firgici da tsoro din daidai dan me dan a nuna mana muhimmancin yin sallah akan lokacin ta to yanzu idan wanda yake hali na firgici hali na tashin hankali yin sallah a lokacin ta bai fada akan sa ba ko ba a daga masa kafa ba to ina ga wanda kwata-kwata ba shi da huzuri wani ma zama yake adaba yana hira har ai sallah amma bai ankara ba wani kuma chatting yake wani kuma kallo yake kowa dai da irin nasa wani kuma yana shagon sa kasuwancin sa kawai yake har lokacin sallah ya shuɗe hankalinsa kuma a kwance ko a jikinsa saboda duniyar ita ce a gaban sa lahira ba ita bace damuwar sa. To saboda haka wannan shar'anta mana wannan ibada ta sallar tsoro babban abin da zamu fita da shi karkashin wannan zamu fahimci muhimmancin yin sallah akan lokacinta. Sannan kuma abu na biyu zamu fahimci cewar duk wani wanda yake makiyi ga musulmi ba a so musulmi ya nada kafa ya zauna dole kai ma ka sanya ya zaka yi ka tinkare shi ko ka maida masa da martani. Shi yasa aka shar'anta wannan ibada ta sallar tsoro kenan koda lokacin sallah ne fa kar ku daga musu kafa kamar isharar da Ubangiji yake yi subhanahu wata'ala. To wannan yake nuna mana muhimmancin yin sallah akan lokacinta kamar yadda na yi bayani. Sannan kuma yake nuna mana muhimmancin sallah cikin jam'i domin a lokacin da ake cikin firgici inda sallah cikin jam'i bata da muhimmanci da za a bada dama wa kowa ya sallarsa shi kadai ko a ce wannan ku je ku sallah ku dawo mu kuma bar mu tsaya muna fuskantar abokan gaba in sun dawo sai a sake tura wata tawaga amma ba a yi haka ba cikin jam'i akai sallah dan me dan a nuna muhimmancin yin sallah cikin jam'i. Kuma wannan yana nuna mana kamala da cika na wannan addini namu na musulunci. To hadisan da mawallafin wannan littafi na Umdatul Ahkam ya kawo zamu fara duba su mu ga yaya siffar sallar tsoro take.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعد أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإذاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقدت الطائفتان ركعة ركعة.
وانا حديثي دعك كرن تامنا أنصامو دقا عبد الله بن عمر الله يرددش Allah yarda da shi da babansa gaba daya yake bada labari cewar salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatal khawfi fi ba'd ayyam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar tsoro ya mana sallar tsoro a wasu kwanaki allati laqiya fiha al'aduwa kwanakin da ya hadu da makiya cikin wannan kwanaki din. Manzon Allah ya musu sallah sallah ta tsoro a cikin wani sashe na kwanakin da ya hadu da makiya musulunci. Faqamat ta'ifatun ma'ahu. To yanzu Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi zai bayyana mana siffar yadda manzon Allah yi wannan sallah din. Yace faqamat ta'ifatun ma'ahu sai yanzu sahaban annabi sai aka raba su gida biyu wani sashe daga gidan daga cikin su sai suka tsaya tare da manzon Allah kenan za a yi sallah an raba su gida biyu wani sashe daga cikin su sai suka tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ja su sallah. Wa ta'ifatun bi iza'il adu wani sashe kuma daga cikin su suna can a saitin abokan gaba suna fuskantar abokan gaba suna can sun tsaya gaban abokan gaba sun hana su su zo su cimma musulmai nan kuma ga wani sashe na tsaye tare da manzon Allah za a yi sallah wani sashe kuma yana can yana ba mu waɗannan wanda za su yi sallan kariya kuma yana kokarin hana abokan gaba cimma manufarsu. Yace fa salla bil ladina ma'ahu raka'atan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yayi sallah raka'a guda tare da waɗannan da suke tare da shi wanda suka tsaya tare da manzon Allah. Manzon Allah sai ya salla raka'a guda. Raka'a guda ita ce wacce za a yi kabbar harama, a karanta Fatiha da abin da ya sauka daga sura, a yi ruku'u, a dago daga ruku'u, a yi sujjada, a dago daga sujjada, a sake sujjada, a dago daga ita, an samu raka'a guda. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi raka'a guda tare da waɗannan tawaga ta farko. Thumma zahabu, da yayi raka'a guda din sai waɗanda yayi raka'a guda tare da su sai suka tafi. Kamar ya suka tafi sai suka tashi suka ja jikin su, ba su yi sallama ba ba. Sai suka tafi gurin da waɗancan kashi na biyun suke tsaye tare da abokan gaba. Waja'al akharuna, su kuma waɗancan da suke tare da abokan gaba sai suka taho. Yanzu an yi canjin aiki kenan, an yi canjin aiki, waɗannan sun je sun karɓe su, su kuma sun dawo, amma ba duk suna cikin sallah. Bayan annabi ya yi raka'a guda da su sai suka tashi suka ja jikin su, ba su yi magana ba, suka tafi inda waɗancan ƴan uwansu ke gaba da gaba da abokan gaba, suka tsaya suka karɓe su, su kuma sai suka dawo suka yi sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To da suka yi sahu bayan manzon Allah, fa salla bihim raka'atan, manzon Allah sai ya yi sallah da su raka'a guda. Wancan tawaga farko ya yi raka'a guda da su, da ya yi raka'a guda da su sai suka tafi suka fuskanci abokan gaba, sai tawaga ta biyu ta zo, sai annabi su ma sai ya yi raka'a guda da su. Wa qadati ta'ifatani raka'atan raka'atan, to sai waɗannan ɓangarori guda biyu, kowace ɓangare ta ji raka'a guda, kowace ɓangare daga cikinsu ta biya raka'a guda, ta rama raka'a guda. Yanzu wannan ta ƙarshen da ta zo, da manzon Allah ya yi raka'a ɗaya da ita, shi sai ya sallama, tunda ya yi ɗaya da waccar, ya yi ɗaya da waɗannan. To su waɗannan da annabi ya yi sallama su sai suka tashi, sai suka cika to raka'a guda, tunda annabi ya yi raka'a guda tare da su, da suka cika to raka'a guda sai suka yi sallama. Kaga su raka'o'i biyunsu sun cika. Sai suka tafi suka karbo waɗancan da suka dawo, su ma sai suka rama raka'a guda suka yi sallama. Kaga shi kenan, wannan siffa ce cikin siffofin sallar tsoro, tana da siffofi. Wannan siffa ta farko kenan da wannan hadisi ya bayyana mana. Siffa ta farko cikin siffofin sallar tsoro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da sahabbansa. Hadisin da zamu zo mu karanta na biyu shi kuma zai yi mana bayani kan siffa ta biyu cikin siffofin sallar tsoro, wanda shine aya Qur'ani ta yi bayani a kansa. Wannan hadisi da muka karanta ƴan uwa, darussan da zamu ɗauka karkashin hadisin, darasi na farko da hadisin ke karantar da mu, za mu fahimci an shar'anta sallar tsoro a lokacin da sababi na tsoro ya auku, sawa'un yaki ne ko kuma ƴan ta'adda ko kuma ƴan boda, kowanne idan ya zo ya ɗaga wa bayin Allah musulmi hankali, kuma lokacin sallah ya shiga, ba za a manta ko a shagala ba da wannan tsoron. A dole a duk yanayin da ake ciki a yi sallah, a duk yanayin da ake ciki a yi sallah. Darasi na biyu da za mu fita da shi daga wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar idan aka yi sallah ta tsoro a irin wannan siffar, to sallar ta yi. Makiya ne suka zo muku suna ƙoƙarin yi muku ta'adi, suna ƙoƙarin ganin bayanku, za ku iya raba kawunanku gida biyu a lokacin da time ɗin sallah ya shiga, lokacin sallah ya shiga. Wasu suna tsaya a can suna ƙoƙarin hana su cimma muradinsu, wasu kuma suna nan suna sallah tare da jima. A surar da muka karanta cikin wannan hadisi, darasi na biyu da za mu fita da shi karkashin wannan hadisi, hadisin yana karantar da mu halarcin yin motsi a cikin sallah saboda maslahar sallah. A nan mutanen nan da suka fara sallah a matakin farko, kashi na farko da suka yi sallah da manzon Allah raka'a guda, ai ba su yi sallama ba, sai suka tashi suka je suka karbi ƴan uwansu da suke duti, na fiskantar abokan gaba ɗan uwan nasu suka dawo suka yi raka'a guda da manzon Allah sannan suka cika su kuma bayan ɗan uwan sun cika sun yi sallama sai suka sake zuwa suka karbe su su kuma suka dawo suka ƙara raka'a guda kan wanda suka yi da manzon Allah ya zama raka'o'i biyu sannan suka yi sallama kaga yanzu sun yi aikin tafiya da kuma fiskantar abokan gaba duka suna cikin sallah kenan ya halatta a yi aiki cikin sallah idan buƙatar aikin ta taso musamman bukata wacce take ba makawa wanda kuma hakan ba zai lalata mutum sallar sa ba fa'ida ta hudu da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yanda shari'ar musulunci ta kwadaitar akan yin sallah a lokacin ta tunda aida za a iya daga kafa a ce tunda yanzu kun samu kanku cikin yanayi na tsoro ku jinkirta sallar ku bari sai lokacin da kuka samu nutsuwa shari'ar musulunci za ta iya yin haka to amma da bata yi ba wannan ya nuna muhimmancin yin sallah akan lokacin ta kenan ba a so wani abu ya shagaltar da mutum daga yin sallah hakan babba asara ce duniya da lahira alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir Allah ce kalla saufa ta'lam kuma kalla saufa ta'lam da sanni za ku sani sannan kuma da sanni za ku sani fa'ida ta biyar da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na karantar da mu daukan mataki ga abokin gaba da kuma kar musulmi ya bar abokin gaba yayi galaba a kansa sai inda karfinsa ya kare wannan bai ci karo da dogaro da tawakkali da aka kwadaitar da musulmi ya zamanto yana rayuwa cikin sa ba ka dauki mataki kuma ka dogara ga Allah kar ka ji cewar matakin da ka dauka shine magani a Allah ne mai magani yanzu ka dau matakin ne a babin riko da sababi ka rike sababi amma kana fata da wannan sababin Allah ya kawo ma agaji da doki da taimako da yawa daga cikin malamai fa'ida ta ƙarshe da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisi kan wajibcin sallar jam'i saboda anan da za a iya cewa ba lallai sai kun zo kun bi jam'i ba kowa ya sallar sa inda yake ko kuma kowa ya sallar sa sannan kuma a zo a ci gaba da fiskanta abu ko kuma a ce kai ku kuje ku yi sallar ku ku dawo in kun zo sai ku karbi waɗannan ba a yi haka sai da aka yi sallar cikin jam'i da wannan sura to shi yasa wasu daga cikin malamai suke ga sallar jam'i wajiba ce to gabanin mu je ga hadisi na biyu mun kula wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah ta tsoro da sahabbansa da wannan sura kenan wannan yake nuna an shar'antawa al'ummar sa sallar tsoro al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama an shar'anta musu sallar tsoro kuma har kiyama ta tsaya wannan sallar tsoron da aka shar'anta musu hukuncin ta yana aiki anan malamai suna da ra'ayoyi guda wasu daga cikin malamai na mazhabar Hanafiya sun tafi kan cewar ita sallar tsoro an shar'anta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa to amma yanzu da manzon Allah ya koma ga Allah shikenan sallar tsoro hukuncinta ya kau me dalilin su suka ce ai Allah da ya saukar da aya da ya shar'anta sallar tsoro cikin ayar yana magana ne da manzon Allah yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka Allah umurni ba annabi yace idan ka kasance a cikin su to ka tsayar musu da sallah wace sallah sallar tsoro sai wani sashe daga cikin su su rabu gida biyu wani sashe daga cikin su su tsaya tare da kai nan suka ce maganar ana yi wa annabi ba a yi ma wani ba banda annabi to tunda wa annabi aka yi wa magana wannan na nuna mashi'aka shar'anta wa sallatu yanzu bayan rasuwarsa bayan komawansa ga Allah madaukakin sarki sallar tsoro ta fadi akan al'ummarsa saboda da shi ake yi wa magana da shi ake magana mun ji fahimta ta farko da kuma dalilinta to fahimta ta biyu wanda akan ta ne galibin malamai suka tafi shi kansa Abu Hanifa akan wannan fahimtar yake haka imamu na Malik imamu Shafi'i imamu ahli sunnati wal jama'a imamu Ahmad waɗannan malaman mazhabobi guda hudu sun tafi kan cewa sallar tsoro hukuncinta yana nan har kiyama ta tsaya tun daga sanda aka shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma har yau har kiyama ta tsaya hukuncin bai gushe ba yana menene dalilin su suka ce bayan manzon Allah yayi sallar tsoro a zamanin sa to an samu a zamanin sahabbai da yawa daga cikin sahabbansa su Abu Huraira yayi sallar tsoro Sayyidina Aliyu ɗaya daga cikin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu yayi sallar tsoro Abu Musa al-Ash'ari shi ma yayi sallar tsoro babban makarancin alkur'ani kaga waɗannan sahabbai aikin su na nuna cewar sallar tsoron nan bata takaita da zamanin manzon Allah bata takaita da manzon Allah ba har sauran al'ummarsa to a waɗannan fahimta guda biyu ko kauli guda biyu wanda ya firin jaye shine wanda jumhur suka tafi akai galibin malamai imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi'i imamu Ahmad kan cewar hukuncin sallar tsoro yana nan har alkiyama ta tsaya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martanin da suka mayar dangane da waccar aya da Abu Yusuf Allah masa rahama ya kafa hujja da ita ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Hanafiya cewar Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata suka ce wannan magana da Ubangiji yake da shi saboda shi ne dan aikin shi yasa ake magana da shi ba wai dan maiya shi aka shar'anta wa sallam ba saboda shi ne dan aikin Allah subhanahu wataala ba wai ana magana da shi bane dan kebe shi suka ce wannan yayi shige da ayar zakka ud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ya ce manzon Allah ka dauka daga dukiyoyin su me zai dauka zakka kana tsarkake su da wannan dukiya da ka dauka ta zakka daga dukiyoyin su to yanzu anan sai a ce annabi ne kawai aka shar'anta wa karbar zakka banda sauran al'ummarsa akwai wanda suka yi wannan fahimta zamanin sayyidina Abubakar suke ganin cewar manzon Allah ne kawai zai karbi zakka in ya rasu zakka ta fadi amma sahabbai ba su bar su ba sayyidina Abubakar ya yake su dole sai da suka dawo suna ba da zakka ka kenan yanzu idan an samu dalili da yake fuskanta zuwa ga manzon Allah da magana yake kitabi wa manzon Allah ba za a kebe manzon Allah da shi ba har sai in an samu dalili a gefe da ya nuna cewa wannan ya kebanta da manzon Allah amma in ba a samu ba asali shine abinda aka sharanta manzon Allah an sharanta wa al'ummarsa in ya zama ya kebanta da shi to akwai dalilin da ke cewa wannan ya kebanta da manzon Allah in babu to ya shafe shi ya shafi al'ummarsa shi yasa Allah ya ce wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna da kyakkyawar koyi kaga yanzu muna da kyakkyawar koyi dangane da manzon Allah a sallar tsoro tunda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan sallar tsoro ba zai zama ya kebanta ta kebanta da manzon Allah ba har sai in an samu dalili da ke nuna cewar ta kebanta da shi kuma babu dalilin wannan ya nuna kenan sallar tsoro ta shafi manzon Allah ta shafi al'ummarsa bata takaita da shi shi kadai ba Allah ta'ala hadisi na gaba
عن يزيد بن رومان عن صالح بن كوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات رقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن حثمة بن أبي حثمة
وانا حديثي yace an Yazid bin Ruman wannan Yazid bin Ruman ɗaya ne daga cikin tabi'ai na musulunci wanda a kallo na malaman hadisi mutum ne wanda yake amintacce kenan duk hadisin da yazo ta hanyar sa hadisi ne wanda yake ingantacce sannan kuma yana cikin masana alqur'ani makaranci ne ga littafin Allah mai tsarki wato alqur'ani kuma masani ne ga fikihun addinin musulunci sannan yayi riwayar hadisi wanda suke masu tarin yawa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan dandazo mai yawa na tabi'ai sun yi riwayar hadisai daga gare shi ya rasu a shekara ta 130 shi Yazid bin Ruman ke wannan hadisi shi Yazid bin Ruman kamar yadda muka ce tabi'i ne yace an Salih bin Khawwat bin Jubair shi Yazid bin Ruman ya ji wannan hadisi daga Salih bin Khawwat bin Jubair Salih bin Khawwat bin Jubair shi ma wannan tabi'i ne cikin tabi'ai na musulunci babban tabi'i ne sannan shi ma a kallo na malaman hadisi mutum ne wanda yake amintacce kenan duk hadisin da aka samu ta hanyar Salih bin Khawwat bin Jubair hadisi ne wanda yake ingantacce sai dai shi Salih bin Khawwat bin Jubair hadisansa ba su da yawa hadisansa ɗan kaɗan ne amma dai amintacce ne gurin malaman hadisi to shi Salih daga ina ya samu wannan hadisi yace amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salata zatir riqa shi Salih bin Khawwat ya samu hadisin nan ne da yayi sallah tare da manzon Allah sallar zatur riqa ita ma sallar tsoro ce to wane ne wannan wanda yayi sallah da manzon Allah da aka boye sunansa cikin wannan riwaya a wata riwaya ta Bukhari da Muslim an batan sunansa yazo a nan gurin mawallafin wannan littafi a ƙarshen hadisi din ya ambata mana sunan wannan wanda ya salla tare da manzon Allah sallar zatur riqa'i din shine Sahalu bin Abi Hatma Sahal dan Abi Hatma shine wanda ya salla tare da manzon Allah da a wannan riwayar aka boye sunansa zatur riqa wannan wani yaki ne cikin yakukuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita a yankin Najd lokacin da manzon Allah ya fita wannan yaki sahabbansa ba su da takalma farko farkon komawansa garin Madina bayan yakin Badar suna cikin matsi na rayuwa galibi ma abin da za su ci ya fi karfin su to sai ta kai ta kawo ma takalmi da za su sa a kafafun su shi ma fi karfin su to sai zama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wannan yaki sun fita tare da shi galibin su ba su da takalma to kasan tafiya a sahara ba takalma zaka iya taka tsido mun san tsido kaya ko ka taka gindin ciyawa zai iya maka rauni ko ka taka tsakuwa in kana taka tsakuwa tun batta damun kafarka har ta fara damun kafarka har ta fasa maka kafarka in takun yayyawa to abin da ya faru da sahabban manzon Allah ke kaya da suka taka da gindin ciyawa da ya karye sai musu rauni a kafafun su sannan duwatsu da suke taka musu rauni kuma gashi fuskantan abokan gaba ake wannan raunin shine malamai suka kira shi da arriqaw wato farfashewan kafafun su da suka yi wato yanayin da suka samu kansu ciki a wannan yaki shine yasa aka kira yakin da sunan wannan yanayi dama galibi malamai in sun tashi lakabi ma yaki sukan yi dube zuwa ga bigiran da yakin ya au sai su yi lakabi ma wannan yaki da sunan bigiran misali yakin Badar yakin Uhud wannan kamma Allah da kansa ya kira yakin da Badar haka Uhud Allah da kansa ya kira yakin da Uhud haka Hunain Allah da kansa ya kira yakin da Hunain to wasu yakukuwan kuma a hadisi ne zaka samu sunayen su wasu yakukuwan kuma cikin littafan tarihi da sira za a samu sunayen su to kuma galibi ana sa wa yaki suna dube da gurin da yaki ya auku ko kuma yanayin da mayaka suka samu kansu a ciki misali kamar yakin Khandak an kira shi sai aka kira shi da Khandak to shi gazwatu zatir riqa'i dalilin da yasa aka kira shi da wannan suna saboda yanda kafafun sahabban manzon Allah suka farfashe dube da fita da suka yi wannan yaki babu takalma suka dauki tsumma suka yi ta daura kafafun saboda jini da yake kwaranya kai wayannan bayan Allah sun yi kokari amma ba haka bai sa sun sare ba sun kare ba bai sa sun nemi excuse gurin manzon Allah ba cewa ya rasulullahi tunda kafafun mu sun fashe ko za a ba mu dama mu dan huta ina aka daura kafafu aka ci gaba kawai ba ai kasa a guiwa ba dinda cewa wannan zatu riqa'i din yakin dai bai auku ba amma dai sashe ya fuskanci sadid da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar tsoro to me yasa aka ce salatu zatu riqa'i sallar zatu riqa'i aka jingina sallar ga zatu riqa'i aka kira sallar da sallar zatu riqa'i shine bayanin da muka yi a baya saboda sahabban manzon Allah kafafun su sun farfashe dube da rashin takalma suka ɗebi tsumma suka dinga daura kafafuwan nasu to anan gurin wannan sahabi da yayi salla na sallar zatu riqa'i tare da manzon Allah wacce salla ce ta tsoro anan ya fassara mana ita ce salatul khauf yana bada labarin siffar yadda annabi yayi wannan salla yace anna ta'ifatan saffat ma'ahu lallai wani bangare na sahabbansa sun yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'ifatan wijahal aduwi wani bangare kuma na sahabbansa suna can suna fuskantar abokan gaba kenan an rabu gida biyu kamar yadda bayani ya gabata a hadisin da ya gabaci wannan hadisi annabi ya raba sahabbansa gida biyu gida na farko kashi na farko suka yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi na biyu kuma suna can suna fuskantar abokan gaba fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi sallah tare da waɗanda suka yi sahu tare da shi yayi raka'a guda tare da su thumma thabata qa'iman sai ya tsaya a tsaye bayan yayi raka'a guda da yayi kabbara suka yi kabbara tare da shi suka yi kabbara bayan yayi kabbara ya karanta fatiha da sura ya tafi ruku'u suka bi shi suka tafi ruku'u ya dago daga ruku'u su ma suka dago daga ruku'u ya tafi sujjada suka tafi sujjada ya dago daga sujjada suka dago ya ƙara tafiya sujjada suka ƙara tafiya sujjada ya dago ya tsaya yanzu ya dago daga raka'a ta farko sai tabbata a tsaye shine anan gurin yace thabata qa'iman bayan dagowarsa daga raka'a ta farko sai ya tabbata a tsaye wa atimmu li anfusihim su kuma sai suka cika to sallar su shi kuma sai ya tsaya a tsaye cak bai ƙara aikata wani abu ba mun gane bayani su kuma da suka dago sai kowannen su ya karanta fatiha ya karanta sura ya tafi ruku'u ya dago daga ruku'u ya tafi sujjada ya dago daga sujjada ya ƙara sujjada ya dago daga sujjada thumma sarafu sai suka yi sallama yanzu sun riga liman yin sallama kenan liman yana tsaye annabi da ya dago sai ya tsaya su kuma sai suka cika to raka'a guda tunda yanzu annabi ya yi raka'a guda tare da su sai suka cika to raka'a guda sai suka yi sallama to da suka yi sallama sai suka tafi suka karbi waɗancan da suke tsaye suke fuskantar abokan gaba shine anan yace fasaffu wajahal aduwi sai suka je suka yi sahu a gaban abokan gaba waja'ati ta'ifatul ukhra waɗancan tawaga ta biyu sai ta taho gurin manzon Allah kenan manzon Allah kuma yana tsaye tunda ya dago daga raka'a ta farko sai ya tsaya tsam bai sake aikata wani abu ba su kuma waɗannan suka cika ta raka'a guda sai suka je suka karbi ƴan uwansu da suke fuskantar abokan gaba ƴan uwan nasu sai suka dawo suka tadda manzon Allah sai suka yi kabbara a bayan manzon Allah yana tsaye fa salla bihim ar-raka'ata allati baqiyat annabi shi da ma yayi raka'a ɗaya da waɗancan sai yayi raka'a ta biyu wacce ta saura masa tare da waɗannan tawaga ta biyu thumma thabata jalisan da yayi raka'a biyu yanzu ya zauna zai tahiya sai ya zauna yana jiran su su kuma sai suka miƙe shine anan gurin yace thumma thabata jalisan sai ya tabbata a zaune wa atimmu li anfusihim sai suka miƙe kowa ya cika to raka'a guda tunda yanzu sun zo sun samu raka'a ɗaya ne tare da manzon Allah raka'a ɗaya manzon Allah yayi da tawaga farko wannan tawaga ta biyu da ta zo sai ta samu raka'a ta biyu tare da manzon Allah yanzu manzon Allah yana da raka'o'i biyu to sai ya tabbata a zaune waɗannan tawaga ta biyu sai suka tashi suka cika to raka'a guda thumma sallama bihim sai manzon Allah ya musu sallama kenan tare da su yayi sallama ya jira su da aka yi raka'a guda yayi raka'a guda tare da su shi yanzu sallarsa ta cika raka'o'i biyu to amma maimakon yayi sallama sai ya zauna ya jira su bai yi sallama ba suka cika to kowa daga cikin su ya cika to raka'a ɗaɗɗayansa da suka cika to suka zauna suka yi tahiyya sai annabi yayi sallama su ma sai suka yi sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan gurin ɗan uwa in mun kula za mu ga kaso da annabi yayi na adalci kowa an bashi haƙƙinsa tawaga farko sun samu falala tawaga ta biyu ita ma su ma falalar bata tsere musu ba sun samu falala irin tasu wata irin falala ce tawaga farko suka samu kabbara harama a ce yanzu liman ya fara sallah kabbara harama tare da kai wannan yana da falala shi yasa mutum kar ya yadda ai kabbara harama baya nan sai dai in akwai uzuri mai girma ba matsala amma ce diman da'iman sallar asuba azhar la'asar magriba isha sati 1 wata 1 wata 3 shekara kai baka samun kabbara harama wannan ba karaman asara bace sa'id ibn jubair yayi shekara 40 kabbara harama bata taba kubce masa ba shekara 40 to a cikin mu ko akwai wanda ya kwana 40 ba shekara ba kwana 40 kabbara harama bata kubce masa ba za a samu cikin mu kaman da wahala ko a ce kwana 40 kabbara harama bata kubce ba to sa'id ibn jubair ba kwana ba ba sati ba ba wata ba shekara 40 to kun ga tawaga ta farko ta samu falala ta ne ta kabbara harama tawaga ta biyu kuma ta zuwa falala ta sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta darussan da zamu dauka karkashin hadisin sune kamar haka. Darasi na farko da zamu fita da shi karkashin hadisi din, hadisin yana karantar da mu kimar sallah da muhimmancin ta, ta yadda ba a daga kafa gabayi a lokacin tsoro ba. Kenan wannan yake nuna girman wannan ibada gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta biyu wanda mun kalle ta mun fidda ita a hadisin da ya gabaci wannan hadisi, to shi ma wannan hadisin ya kunshi wannan fa'ida. Hadisin na karantar da mu yanda shari'a ta ba da muhimmanci wa lokacin sallah, yin sallah akan lokacinta. Shi yasa duk da ana cikin firgici da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali, wannan bai dauke musu yin sallah akan lokacinta ba. To ƴan uwa, in za ku tuna a baya a babu salatul jama'a mun karanta hadisi da sayyidina Umar yazo yana kausasa harshe akan mushrikai saboda sun shagaltar da shi daga sallar la'asar har lokacin ta fita. Manzon Allah sai ya ce ni ma Umar ban sallaci wannan sallar ba. Har kuma lokacin ta ya fita, sai da bayan lokacin ta ya fita sannan suka yi ba sallar lokacin da lokacin sallar magriba shi. Annabi ya musu mummuna adda yace mala Allahu buyutahum wa quburahum nara shaghaluna an as-salati al-wusta salati al-asr. Allah ya cika kaburburan su da gidajen su da wuta. Me yasa? Saboda sun shagaltar da mu daga sallar wusta, ita ce sallar la'asar. To tambaya anan, me yasa ba su yi ta akan lokacin ta ba? Gashi anan gurin duk da ana cikin halin tsoro, waɗannan hadisan sun nuna mana cewa annabi yana kokarin yin sallar a lokacin ta saboda gudun kar lokacin ya fita. Wannan yake nuna mana illar yin sallah bayan lokacin ta ya fita, yana da illa kwarai da gaske. Saboda haka musulmi ya kiyayi kansa daga barin lokacin sallah ya fita ya zo ya yi ta. Na sha ganin direbobi da suke barin sallah sai lokacin ta ya fita sannan su zo su, da direba zai dauko ku kuna tafiya sai lokacin magariba ya yi. Ku tsaya za ku yi magariba sai kaga shi kan ma wata kiltu ko azhar ma bai yi ba, balle la'asar. A lokacin zai zo yana ta jajjera su, ko kuma kun yi alura za ku yi magariba da insha sai koma gefe yana azhar. Alhali lokacin kuma lokacin sallar ya fita, yanzu neman tuwansa ya fi masa ibada wa Ubangijinsa. To kaga wannan akwai hatsari a rayuwar musulmi ya zama haka. Yanzu kai da baka yi azhar da la'asar akan lokacinta ba, idan da kaddara ta auku da kai ba, tunda ai komai zai iya faruwa a mota kan an sani, a hatsari zai iya aukuwa, ko ba hatsari ma rai zai iya halinsa. Wani mutum sun taso daga Bauchi a mota Sharon suka zo Misau, akai parking kowa ya fita shi yana zaune a cikin mota, ana fito mana shiru aka taba shi a shiyar su, kaga ba hatsari ba komai. Haka aka taso daga Bauchi, an wata kafin a iso Misau ko ma sai da aka iso Rasulullahi, amma dai an iso kowa ya fita shi yana zaune, kuma babu wani alama da ya nuna cewa wannan ya mutu ko yana yunkurin mutuwa ko yana kokarin mutuwa ko gargaɗa. Kawai kamar wanda ka san ana tafiya mutum zai danke shingiɗa yana bacci, to kamar haka sai aka dauka bacci yake. An iso kowa ya fita shi yana zaune ya danyi haka da kansa, ana mai gida fito mana malam bismillah an iso shiru aka taba yi aka ji babu ran, ran ya fita. Kaga ba hatsari ba komai, ko saboda haka mutum bai san yaushe mutuwa za ta zo masa ba. Kar yayi wasa da wannan ibada ta sallah, za ta iya zuwa masa kuma ya tafi da babban bashi, sai zama rayuwa ba ta yi kyau ba, an yi mummunan karshe. Mutum yayi fatar yayi kyakkyawan karshe, sannan kuma kiyaye yin sallah a lokacin nata zai zama daga cikin sabubba da za su sa Allah ya taimaki bawaye kyakkyawan karshe. Kokarin kiyaye dokokin Ubangiji zasu sa Allah ya yi wa bawa taufiki yayi kyakkyawan karshe saboda abun yana hannun Ubangiji amma an kana wasa da sallah sai Allah ya tabar da kai ka zo kai mummunan karshe kaga rayuwa kuma batai kyau ba batai amfani ba an yi asara duniya da lahira Allah ya tsiratar da fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa sallar tsoro ba siffa ɗaya bace yanzu siffar da muka karanta a wannan hadisi na biyu ya bambanta ta bambanta da siffar da muka karanta a hadisi na farko kenan tana da siffofi mabambanta sannan fa'ida ta hudu da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi zamu fahimci halarcin yin aiki cikin sallah dan gyaran sallah to a ina muka ga aiki cikin sallah wannan sallah akwai aiki a cikin ta sallah farko dai zahiri ga aikin ya bayyana to wannan fa akwai aiki a cikin ta jira daliban yayi ai ya fita daga aikin sallah zama da yayi tsayuwa da yayi yana jiran wadancan ya fita daga aikin sallah zama da yayi yana jiran wadannan su cika toraka da ya fita daga aikin sallah to wannan yake nuna halarcin yin aiki cikin sallah dan gyaran sallah din sannan wannan hadisi dalili ne da ke nuna wajibcin sallar jam'i tunda annabi sallar duka yayi ta cikin jam'i rakawi bin di yayi su cikin jam'i haka su ma sahabban duk sun yi cikin jam'i saboda muhimmancin sallar jam'i wasu ka ce ba ma haka za a ce ba wajibci ba ma muhimmanci ba a ce wajibcin sallar jam'i yana wanda baya zuwa sallar jam'i yana aikata aikin laifi in har ya zamanto wanda yake filin daga sallar jam'i bata fada akan sa ba ina ga wanda yake zauna kalau a cikin garin sa sannan kuma ibadar da kaga a filin daga ba a daga kafawa bayi akan ta ba wannan yake nuna ibada ce ba ta sunna ba ba ta mustahabi ibada ce ta wajibi ita ce sallar jam'i fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu halaccin mamu ya riga liman wani aiki cikin ayyukan sallah idan bukatar hakan ta taso to a ina muka dauki wannan fa'idar da annabi yayi raka'a daya da tawagar farko sai tsaya su kuma sai suka yi raka'a biyu kaga su sun riga liman ko sun riga liman yi raka'a ta biyu liman shi yanzu raka'a ɗaya kafin yayi ta biyu su sun yi ta biyu sun riga liman sallama suka tafi abun su sai wata tawagar ta zo sai ta jona sahu bayan annabi kuma annabi shine liman amma gashi ma mu sun riga liman sallama to kenan ya halatta a riga liman wani aiki amma in bukatar hakan ta taso kamar yadda ta taso a wannan gabar fa'ida ta karshe da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi hadisin na karantar da mu kyakkyawan tsari na musulunci ta yanda ya tsara siffa ta sallar tsoro kuma ta zama ta bada ma'ana wannan zai nuna maka wannan addini na musulunci ba kirkirarre bane daga gurin dan adam daga gurin mahalicin halittu ne shi yasa zaka ga komai daki-daki da tsari tsarin da duk yadda dan adam zai ba zai iya irin sa ba saboda kurewar lokaci sai mu dasa aya a wannan gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah madaukakin sarki ya babu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نافيا دليل ميم أمباني آمين دان الله مالم أمسى منا وأنن تنبويهم wata baiwar Allah ce ta rubuto su take buƙatar amsa tambayoyin kamar haka ta farko malam ina da
ramukan azumi ne a kaina wanda rashin lafiya ne ta sa ni na sha azumin to ga wani azumin ma ya zagayo ban yi ramukan ba sakamakon wannan rashin lafiya wannan tambayar ta farko ce ana binta azumi shekarar da ta gabata saboda jinya to bayan ramadana din jinyar dai bata gushe ba tana tare da ita wacce bata bata dama ta samu tara ma azumin da ake binta ba gashi kuma har wata shekarar ta sake kewayowa to yaya al'amarin zai kasance babu laifi akan ki dama Allah ta haifa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kiyar yanzu ayyamin ukhra dinki basu zo ba wanda a cikin ku ya kasance mara lafiya ko ya kasance a halin tafiya to fa iddatun min ayyamin zai rama azumin sa ne a wasu ranaku daban wanne ne ranaku daban lokacin da yaji sauki to ita kuma bata ji sauki ba har gashi wani ramadanin ya ce wayo Allah ba zai kama ki da laifi ba har zuwa lokacin da zaki samu lafiya sai dai idan bincike ba lagalagan bincike ba bincike na an bincike yardajjen bincike daga likitoci waɗanda suke amintattu ƙwararru cewar kefa ba za ma ki taba iya azumin ba saboda wannan jinyar yanzu ciyarwa ya zama shine abin da yake kanki amma ba wai daga yanzu bare na yi rashin lafiya ban samu dama na rama azumi ba gashi har wani ya ce bari kawai in ciyar a ba a haka sai an samu garanti da tabbacin cewar wannan rashin lafiyar tsammani mafi rinjaye ba zai warke ba da shi za a tafi ko kuma ko ba a tafi da shi ba in har aka ce za a yi azumi matsalar da za a samu rashin lafiyar za ta tashi in an samu ƙwararrun likitoci amintattu sun tabbatar da haka to wannan azumin ya faɗi akan ta abin da yake kanta shine ciyarwa da tsari da dama mutane sukan yi kurakurai mutum sai ba kansa fatawa ya ce tunda bare na gagara ba nan ma ba zan iya bari kawai in ciyar waye baka wannan damar wa alal ladina yutiqunahu aka ce azumin yake wahal da su da kyar da makyarkata in ma ko saboda wannan dalili ko wancan dalili ko dalilin tsufa ko kuma dalili na jinya zai iya sa azumi ya zamanto yana jikkata mutum yana wahal da shi to sai ciyar wannan ba laifi amma sai an samu yaqini dan abautawa Allah ibadar da ake da garanti ko tsammani mafi rinjaye cewa Ubangiji zai karbi wannan ibada kar kawai a yi ta jikina yi ba tare da dube shin Ubangiji in nayi ibadar nan zai karba ko ba zai karba ba to saboda haka ita wannan mai ma'abociyar wannan larura abinda zamu gaya mata na farko kar ki zamuna cikin tsoro ko firgici ko ki dauka kin yi laifi ba ki laifi ba gurin Ubangiji saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora wa rai sai abinda za ta iya kuma Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan ikon ke iya ikon ki kenan saboda haka baki da laifi gurin Allah ko da wani azumi gashi yazo tunda ba da gangan kika yi ba Allah ba zai kama ki da laifi akai duk sanda kika samu lafiya sai kira ba wannan shine kawai tambayar ta biyu tace malam ni ne ina da gida gidana kuma har ga Allah ina so idan na mutu ma'ana bayan raina a mayar da gidana islamiyya ko masallaci amma mahaifiyata ta hana ni yin haka saboda wai ina da magada tana so ta ji ita ce take kan da dai ko mahaifiyarta mahaifiyarki ta fi ki gaskiya sai dai idan kina da wani gidan ko kuma kina da wata dukiyar da za ta iya rubanya gidan so biyu to babu laifi ki wannan wasiyar amma in ya zama iya gidan kawai kika mallaka ba a haka tunda kina da magada kamar yadda mahaifiyar take ta bari mutum ba a so yayi wasiya akan abin da ya haura ɗaya bisa uku na dukiyarsa matukar yana da magada in ya haura malamai suka ce ba za a yi amfani da shi misali ya ce yayi wasiyar dukiyarsa gaba daya a aikin Allah alhali yana da magada malamai suka ce a'a ko yayi wasiya 50% na dukiyarsa rabi ya bar ta zama wakafi malamai suka ce ba za a amfani da shi amma in bai wuce ɗaya bisa uku ba za a amfani da shi menene dalili hadisin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad lokacin da yayi jinya da annabi ya tafi garin makka ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinya wacce take matsananciyar jinya har ma ya dauka zai rasu to shine manzon Allah ya je gaishe shi ya je duba shi sai ya rasulullahi ni mutun ne ma abocin dukiya mai yawa kuma ba ni da magada sai yata daya kwalli daya kamar rai kin kana ga rasulullahi zan iya sadaukar da dukiya ta fi sabilillah ai aikin Allah da ita annabi ya ce a ba za ka iya ba yace to ya rasulullahi biyu bisa uku fa raba dukiyar kashi uku 2 over 3 ni sadaka da ita fi sabilillah annabi yace a ba za ka yi haka yace to 50% fa ya rasulullah rabi kenan ko dai bisa biyu annabi yace ba za ka yi haka kar ka yi haka yace to dai bisa uku fa annabi bai ce a ba sai ya ce shi ma din da yana da yawa sai malamai suka ce sai aka fahimta da annabi ya hana ayi wasiya da dukiya gaba ya hana ayi da biyu bisa uku ya hana ayi da dai bisa biyu amma da aka ce ɗaya bisa uku bai hana ba sai aka fahimci halarcin hakan amma shi ma da yana da yawa amma in an yi babu laifi to shine idan mutum yana da magada ba a so ya sadaukar da dukiyarsa gaba da in gidan nan da kika mallaka ba iya ita ce dukiyarki ba kuma da aka duba dukiyarki gidan bai wuce ɗaya bisa uku ba to bai kamata mahaifiyarki ta hana ki wannan aikin alherin ba kaman wakafi kike so ki yi wa kanki wanda kuma annabi ya ce in dan adam ya mutu duk wani abu da zai kai masa lada cikin kabarin sa ya yanke sai ɗayan abubuwa guda uku daga ciki wannan aikin da kike so ki na wakafi na amai da gidanki ya zama islamiya to sai zaman to duk lokacin da aka yi karatu na addini a cikin gidanki ke kina cikin kabarinki alat na lada na afka miki daram sai ki ji alat da safi an shiga an yi karatun Qur'ani sai ki ji alat alalita ki ta lada da yamma an shiga an yi karatun fiqh da hadisi sai ki ji alat alalita ki talada haka gobe haka jibi to kin ga ke kin samu hanyar samun credit alalita ki ta talada kin samu hanyar samun lada to amma in ya zama iya wannan ce dukiyarki ko kuma wannan bai fi ɗaya bisa biyun dukiyanki ba to mafiyarki ta fi ki gaskiya ina fata kin fahimci wannan amsar wannan tambaya in har wannan gida naki da aka duba sai aka ga bai fi ɗaya bisa ukun dukiyanki ba to babu laifi wannan kudiri naki mahaifiyarki ta barki ki wannan aiki ne na alheri idan kuma ya fi ɗaya bisa ukun dukiyanki to bai halatta ki wannan wasiyar ba tabbas kina da magada annabi a ƙarshe cewa sa'ad yayi ka sani ka tafi ka bar magadanka cikin wadata ya fi alheri akan ka tafi ka bar su cikin talauci suna roƙon mutane abin da za su sa a bakin su to haka ke ma ki tafi ki bar magadanki cikin rufin asiri suna da matsuguni ya fi alheri akan suna nema a nan ana kufuta hayanku ya ƙare suna nema a can ana watsan musu da kayan su ba su da kuɗin biyan haya amma kina da wani bayan wannan babu laifi musamman in ya zamanto wannan din bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyanki abinda kika mallaka ba wallahu ta'ala a'a tambayar ta uku ta ce malam dan Allah yaya ne ne haƙiƙanin yadda ake yin sallama a sallah idan an idar ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ta hannun dama tanin hagu a ce assalamu alaikum wa rahmatullah Muhammad Nasiruddin Albani Allah masa rahama cikin littafinsa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha ya kawo sifofi da suka inganta na sallama a yayin da aka idar da sallah akwai assalamu alaikum akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum akwai assalamu alaikum wa rahmatullah akwai assalamu alaikum wa rahmatullah wannan duk singoji ne da sun inganta a sallama amma wacce take mafi kamala ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nan ta fi kamala kuma galibi annabi ya fi yinta alaikum assalam na na'am tabbayar da yake dangane da barin sallah lokacin ta fita cewar kamar ya taba jin wani bayani na malamai cewar idan mutun ya bar sallah lokacin ta fita to wannan karma ya rama ta saboda ba a bukatar ta daga gare shi wasu kuma suka ce zai rama ko sai istighfar to wanne ne mafi rinjaye tabbas malamai sun ce idan mutun ya bar sallah lokacin ta ya fita ko yayi ma Allah ba zai karba ba ko malaman da suka faɗi wannan me dalili saboda ba a lokacin da aka ce yayi yayi ba yanzu zaka yi sallah asuba na gobe safiyar alhamis ba za ka yi ba suka ce kamar yadda ba za ka yi sallah kafin lokacin ta ba haka ba za ka yi ta bayan lokacin ta yanzu misali ba a cikin ramadana bane aka shar'anta mana azumin ramadana sai ka bari sai da shawwal yazo ka ce to bari na yi ramadana kana ga in kai za ka karba to kamar haka ne sai ka bar lokacin ibada ya fita ka ce za ka zo kai kuma ba tare da wani guzuri ba suka ce to saboda haka ko kai ba za ka karba yanzu sallar yankan layya ina ce ranar sallah ake da kwanaki uku bayan sallah kana da ragonka kawai sai ka kika yi layya ka shagaltu da wasu abubuwa sai bayan layya da sace ka ce yawa to bari na yankan layya kana ga layya ta to haka ita ma sallah suka ce idan lokacin ta ya fita ka zo kai to Allah bai ba zai karba ba saboda lokacin da yace kai ta wuce kamar aikin hajji ne lokacin da aka ce kai aikin hajji ya wuce watan dhulhijja ya wuce sai ka ce za ka yi aikin hajji a Muharram suka ce ko kai Allah ba zai karba ba to haka ita ma sallah ko kai suka ce Allah ba zai karba ba to yanzu tunda in kai Allah ba zai karba ba shikenan zaka bari yin ne suka ce a ba za ka bari ba dole kai saboda yanzu in ka bari yin sallah kuma ka zama kafu ko ina ka gudu ba tsira ba maganin kar ayi kar a fara yawwa to kar ma ka bar lokacin ya fita dan in ya fita ko kai Allah ba zai karba ba to za ka zauna ba kai bane a saboda in ka zauna ba kai ba kuma sunanka sai ya canja sai a sa ma kaulasa ai mun san kaulasa a ce kafiri ne saboda yake yi sallah dan Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen kamma yana ga wanda baya sallah kafircin sa ta fita Krista kafircin sa yace ta fita Krista saboda shi Krista an halatta ka ci abincin sa an halatta ka auri yar sa amma kafiri ba ba halatta maka auren yar sa ba wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu saboda haka yace kafircin wanda baya sallah yafi kafircin kristoci da yahudawa inji Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen Allah ya masa rahama a cikin sharh Riyad as-Salihin to saboda haka yanda magana take ita ce magana ne guda biyu magana ta farko suka ce wanda ya bar sallah lokacin ta ya fita in yazo yayi ma Allah ba zai karba ba saboda ba a lokacin Allah ya ce yayi ba idan dai yake da wanda zai sallah lokacin ta bai shiga ba shi yasa aka ce duk ibadar da aka sa mata lokaci to karka bar lokacin ya fita ba kai wannan ibada wannan na farko kenan to yanzu tun da yayin sallah Allah ba zai karba ba zai bari suka ce an gudu ba a tsira ba ni inda aka je ba a tsira ba in ya bari kuma ya shiga uku dole sa kawai yayi ko da lokacin ya fita ko da ba za ka karba ba dole saboda mai gudun kar ya shiga layin kafirci to wannan kaulin kauli na farko kenan kauli na biyu suka ce a'a in lokacin ta ya fita yayi za a karba amma shi dai ta istighfar a gane maganganu ne guda biyu na malam wasu sun ce ba za a karba wasu sun ce za a karba amma ba wanda suka ce kare su waɗanda suka ce ba za a karba ba suka ce hatsari ne kuma ya zauna a ki dolen sa kawai saboda yanzu in bai ba mai sunan sa kaga akwai matsala to saboda haka mutum kar ma ya bar lokacin sallah da ya fita wannan shi ya fi masa zama lafiya ko da wani uzuri ne sai dai akwai uzurin da nan an daga kafa a kai bacci kake har lokacin sallah ku wannan ya fita daga ikonka Allah ya yi afuwa kuma an dauki alƙalami ba za a rubuta wa bawa laifi ba inna Allah tajawaza an ummati aw rufi'a alqalam an tala daga ciki anin na'im hatta yastaykina an dauki alƙalami akan mutane daga cikin su mai bacci har sai ya farka saboda haka ka kwanta bacci misali bayan sallar azhar irin karfe 3 nan ba kai ka farka ba sai yanzu irin ka gaji din nan kaga yanzu lokacin la'asar ya fita to na Allah ba zai kama ka da laifi sai kai alwalaka kai la'asar din ka kai magariba kai isha shi ba ka da saboda me kana da uzuri karbabbe a shari'a amma ba uzuri lafiyanka kalau kawai wani abun ka na duniya ne ya shagaltar da kai neman abun duniya abun da zaka ci abun da zaka rufa asirin ka shi ya shagaltar da kai daga sallah alhakumut takathur to kalla saufa ta'ala Allah ya tsayarata da mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi na na yadda abin tunda lafazi ne na larabci ka san shi larabci in an tashi tsayawa ba a tsayuwa kan harka ana tsayuwa ne kan sukun koda harafin yana da harka ai mun san harka in an ce harka ita ce fataha ko kasara ko dhamma wannan su ake cewa harka to yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ai karshen sa kasara ce ko to in ka zo ba a so ka furta wannan kasar wannan ita ce kaida ta larabci sai dai kace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tsaya da mi da sukun wannan ita ce kaidar larabci a larabci ba a tsayuwa kan harka ana tsayuwa ne kan mi kan sukun shi kuma wannan addini ba larabe ne inna anzalnahu qur'anan arabiyyan saboda haka dole ne in an tashi ibada wa ubangiji a yi shi yadda larabci kaidar larabci take shine zai zamanto mafi inganci kenan ba za ta assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu ya saba kaidar larabci sai dai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah inda annabi ba larabe ne kuma ka san da larabci yayi saboda haka tunda da larabci yayi dole zai zama babu kuskure ciki ba larabe ba zai ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ba haka wannan ya nuna ba haka annabi ya faɗi ya annabi ya faɗi assalamu alaikum wa rahmatullah kuma haka balarabe yake bani kuma annabi balarabe ina fata mun gani Allahu ta'ala a'lam na'am akwai abubuwa guda uku gabanin mu karkare majalisi abu na farko insha Allah a yau ne zamu rufe majalisin nan namu na wannan shekara dube da fiskantowar azumin watan ramadana domin rana ya ce zai zama bifi ƴan kwanaki uku ya rage a fara ramadana ba to bai kamata mu matsi ramadanan ba sai mu karkare majalisin namu daga wannan rana sai zamanto abubuwan da muka karanta a shekarar da ta gabata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya sanya a mizaninmu na lada, sannan Allah ya karba daga gare mu, sannan Allah ya sa abubuwan da hadisan da muka karanta cikin wannan shekara su zamanto hujja gare mu, sannan Allah madaukakin sarki ya sanya su su zamanto masu amfani gare mu a rayuwar mu ta duniya da kuma ta lahira da rayuwar mu ta kabari gaba daya. Wanda suka bada gudunmawa ma wannan majalisi musamman mahalarta, dan in ba mahalarta majalisin ba zai gudana ba, in har zan zo na zauna ba kowa zan ce to bari zauna kai a gidana mai dauka yana dauka muna yadawa a duniya. To ina muku addu'a ta fatan alheri, Allah ya nauya mizaninku ya mana tarayya cikin ladan gaba daya. Insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana bayan sallar azhar sai mu dora daga inda muka tsaya. Naso da a ce mun zo karshen babi, naso da a ce sanda muka zo muka kare salatul istisqa, a yau ne muka kare salatul istisqa, za mu shiga salatul khauf sai mu tsaya sai mu dasa aya mu ce sai Allah kai mu bayan sallah. To kuma mun kare salatul istisqa gashi kuma muna da lokaci, sai muka ga mu shiga salatul khauf kawai sai mu tsaya akan ba akan gaba ba. Allah ya karba mana, Allah ya datar da mu. Sati biyu insha Allah bayan sallar azumi da sati biyu, in mun kare sallah mun dan sarara kadan to sai mu dawo mu dora daga inda muka tsaya. Allah ya bada lafiya. Amin. Sai sanarwa da nake da ita dangane da karatu da muka fara yi makon da ya gabata akan azumi da hukunce-hukuncensa a masallacin kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da yake GRA a Shatale talan hanyar Gadau, runabout na hanyar Gadau, masallacin da ke yamma da wannan runabout. Makon da ya gabata mun fara karatu kan matsaloli da suka shafi azumi da hukunce-hukuncensa. To ba mu samu mun kare ba, muke fatan gobe in Allah kai mu alhamis tsakanin magariba da isha za mu yi kokarin karewa. To saboda haka muke amfani da wannan damar wajen gayyatar duk wanda Allah ya bashi ikon halatta domin mu yi tarayya cikin lada. Allah ya datar da mu. Abu na uku, mun yi babban rashi a wannan mako. Babanmu wato baban Malam Lamara da kuma ƴan uwansa wanda galibi za ka gansu a majalisin nan muna tare da su ko da yaushe, irin su Mubarak, irin su Abul Khair, Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar mahaifinsu a ranar Asabar da ta gabata bayan jinya da yayi na makonni uku. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan jinya da yayi Allah ya kankare masa zunubansa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka masa kabarinsa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata masa kabarinsa. Allah ya tseratar da shi daga azabar kabari. Allah ya albarkaci abin da ya tafi ya bari. Allah ya tseratar da shi daga azabar wutar jahannama. Allah ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare shi. Kyawawan ayyukansa Allah ya sa su bi shi. Allah ya datar da shi da datarwarsa. Tabbas wannan babban rashi ne ɗan uwa, domin bisa hikima ta Ubangiji dabda rasuwansa Allah ya hukunta za a samu sanayya tsakanina da shi, sannan kuma alaka za ta kunu. Sai Allah ya hukunta muka sanya karatu a masallacin da suke sallolinsu guda biyar. Dattawa ne masha Allah, za su zauna su yi sallolinsu su dan zauna su huta tsakanin magariba da isha in sun yi insha kowa sai ya wasa. To gurgurdan shawarwari da su din da kuma su malan lamara din aka ga cancantar a sa karatu a gurin. To kuma cikin ikon Allah kusan wata biyu baya sai muka sa karatu a gurin. Bayan Allah nan suna sha'awar karatun nan. Wallahi ba a taba karatun bashi ba. Yana zaune haka har gurin da yake zama ina kai. Kuma cikin ikon Allah karatun yana shigan su. Yanda zaka ga suna girgiza kai. Dattawa ne shekaru da ya tura amma kuma suna sha'awar abu. Da shi da abokan zaman sa. Kuma haka in an kidar da karatu zaka ga gani dai sun haife ni duka. Sai kaga sun rako ni suna godiya. Har da shi din. Gidan karatu ne da an gada. To gaskiya akwai kyakkyawar sheda. Akwai kyakkyawar sheda. Allah masa rahama. Allah gafarta masa. Allah yalwata kabarinsa. Allah musanya masa iyalai da gida a can inda ya koma. Allah hada shi da iyalansa a cikin gidan aljanna. Allah ya daukaki darajarsa. Allah kyautata tamu bayan tasa. Allah gafarta masa. Allah ya rahamshe shi. Iyalansa kuma da ya tafi ya bari, Allah ba su hakuri da juriya na rashin sa. Allah ya sa su zamanto masa sanyin ido gare shi. Da mu yi amfani da wannan damar wajen yi masa addu'a ta musamman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي ولا تفتنا بعده ولا تدلنا بعده وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة Ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka karatuttukan da muka yi cikin wannan shekara Ubangiji ka karɓa mana. Duk wani wanda ya bada gudunmawa wajen ɗorewar wannan majalisi Allah ka mana tarayya da shi cikin lada. Ya Ubangiji abubuwan da suka fi ƙarfinmu Ubangiji ka iyan mana. Masu buƙatu na alkhairi a cikinmu Ubangiji ka biya musu buƙatunsu. Waɗanda suke da damuwoyi ko matsaloli ko fama da jinya Ubangiji ka yaye musu. Ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu. Ka amintar da musulmi a duk inda yake. Ka ɗaukaki wannan addini na musulunci kan addinin kafirci. Allah muna ƙara roƙonka. Ya Ubangiji ka ƙara kariyar mana da farashin abinci. Ya Allah muna jinjina da godiya gare ka yadda kake amsa addu'o'inmu. Ya Ubangiji mun ga farashin abinci yanda yake karewa. Ya Ubangiji ka ƙara kariyar mana da shi. Ka sassauta wa talaka rayuwa. Allah ka sa mu yi daddadar rayuwa a wannan duniya. Ka sa mu yi daddadar rayuwa cikin kaburburanmu. Ka sa mu yi daddadar rayuwa ranar gobe kiyama. Ya Ubangiji ka tseratar da mu daga fitinar rayuwa da mutuwa. Ya Ubangiji ka tseratar da mu daga azabar kabari. Ya Ubangiji ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama. Ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu. Ka shiryar da shuwagabanninmu. Ka dora su kan tafarki na dadai. Ka sanya tausayin talakkawansu cikin zukatunsu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان بالأمن والإيمان وبسعي مشكور وبذنب مغفور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته